رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا أولنا يمتشي نرانا هدوغة رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو داري هدو دار بإن دبيو wadda tayi daidai da ranar 16 ga watan 4 shekara ta 2019 ta miladiya yau zamu tashi majalisi na 4 kenan a cikin majalis din mu na tafsirin alqur'ani da muke yi a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi yau insha Allah zamu tashi suratul furqan zamu fara da farkon wannan sura mai albarka wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim amma kamar yanda muka saba zamu amsa tambayoyi da ƴan uwa kuka rubuto tambayar ta farko yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa malam lafiya da imani amin malam a karatunka na ranar 1 ga watan nan kai bayani game da daukar alqur'ani mushaf shin tsarkin yana nufin alwala ko kuma tsarki na janaba muna neman ƙarin bayani a tsarkin da ake nufi wajen daukan alqur'ani cikakke wato almushaf rubutaccen alqur'ani shine tsarki wanda yake halatta ma mutum wanda yake kawar da kari shi kuma kari iri biyu ne karami ko babba saboda haka abinda dai ake nufi tsarki wanda yake gusar da karamin kari da babban kari shine tsarki na alwala ba a daukan alqur'ani sai da cikakke sai da alwala saboda fadin manzon Allah saboda fadin Allah ta'ala la yamassuhu illa almutahharun babu masu daukan sa sai waɗanda suke tsarkaka waɗanda aka tsarkake su to idan a shari'a aka yi magana tsarki tsarkin da ake nufi ana nufin tsarki wanda shari'a ta fassara shi da cewa taharatul hadath wato alhadathul asghar wal hadathul akbar tsarki daga karamin kari shine tsarki daga alwala da kuma tsarki daga babban kari shine tsarki daga janaba idan aka samu tsarki daga janaba wannan baya hukunta tsarki daga alwala daga abin da yake karya alwala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin takaddar da ya rubuta ma Amr ibn Hazm cikin mutanen Yemen da suka musulunta daga cikin umarce-umarcen da ya ambata masa ya zana masa a cikin wannan takarda Allah ya massa alqur'ana illa tahir kada wani ya taba alqur'ani sai mai tsarki waɗansu sun fassara wannan da cewa ma'ana sai mumini sai mai imani to wannan tahara ce a yare ta ma'anawiya amma in a cikin zance na shari'a na alqur'ani ko hadisi aka yi maganar tahara aka ce tahir tahir inda ake nufi shine wanda shari'a ta fassara shi da abin da muka ambata wato tsarki daga karamin kari da kuma babban kari idan mutumin da bashi da alwala ba zai dauki alqur'ani ba min babi aula wanda yake da janaba ba zai dauki alqur'ani ba wani yana daya daga cikin wato tsare alqur'ani da kula da martabarsa kuma wannan hukunci ya keɓanta da mushaf cikakke sabanin alqur'ani wanda yake tare da fassara ko alqur'ani wanda yake tare da tafsiri ko alqur'ani wanda yake bisa fatawar malamai na wannan zamani wanda yake a cikin waya wanda signal ne na lantarki ba rubutacce bane killatacce ajiyayye qur'ani wanda sai ka kunna sai ya fito maka da hoton pagina kana gani in kuma ka kashe shi kenan ya tafi to wannan ba za a ce yayin da zaka dauki wayar kai tilawa daga cikin sa ba sai da tsarki zaka iya daukan wayar domin kamar wanda yake da alqur'ani ne a kirjinsa idan ya halarto shi sai ya rinka ganin kamar yana ganin pagin yana ganin pagin yana budawa kamar wani bawan Allah wai an zo an kama shi yayi sata jarabawa wai an yana jarabawa sai aka ga idan yana rubutu kawai sai ya rinka juya kai haka yana juya kai sai malamin ya ganshi sai ya ce shi bai yadda ba satar ansa yake yace ba wata satar ansa aka duba aka caje shi ba wata takarda ba kuma ya kallon ta kusa da shi to da aka je aka zauna ana tambayar sa sai yace ai shi duk abin da ya karanta a cikin littafin kamar hoto yake ganin sa a zuciyarsa saboda ka in yazo tambayar sai ya rinka juya page yana juyawa har sai yaje inda ansar take yaje inda ansar take sai ya rubuta to shine wannan juya kan da yake sai aka dauka cuta yake a cikin jarabawa to shine aka sai aka kyale shi to akwai mutane wanda zuciyarsu haka take to kaga wannan ba za ka ce sai da alwala zai yi tilawar bayan rinka juya pejin alqur'anin haka don akwai wanda shi yasa ma aka yi mushaful huffaz wannan yawancin qur'anin da ake da shi mushaful madina wanda yake karewa a ƙarshen kowace aya an ce masa mushaful huffaz saboda masu haddashi suke amfani da shi su haddace kowane peji yanda idan suka zo daga zarar sun yi tunani sai su gani a saman peji ayar take ko a tsakiya ko a ƙarshe da haka ake shi yasa zaka ga ko ina yanzu ya zama to shine mushaf din da ya shahara mushaful huffaz ake ce masa na saboda haka banda shi alqur'ani da yake cikin ko tablet ko yake cikin waya ko yake cikin computer shi tunda ba shi ba za a dauke shi ba za a bashi hukuncin almushaf ba kamar yanda juz'i ma in ba cikakke bane kamar wanda dalibai suke dauka ko juz'u amma ko juz'u tabaraka ko ushurul qur'an da makamantan wannan hukuncin yake banta da almushaf kamilan dalili ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta juz'in ayar alqur'ani ya tura ma hirqal sarkin rum wanda kuma ba musulmi bane to inda kamar a ce hukuncin sa hukuncin alqur'ani ne sai zamanto ya ci karo da wannan umarni na kan cewa kar wani ya taba alqur'ani sai mai sarki to amma wannan shine ya nuna kan cewa juz'i ko kuma abin da yake akwai wani zance ba na alqur'anin ba a cikin sa shi babu laifi za a iya taba shi a dauke shi ko da babu alwala to sannan wannan akan bayanin da aka yi jiya akan qira'a ta alqur'ani wannan yana nufin ko da mutum ya haddace idan zai yi karatu ya dauka ya duba shine yafi koda ya haddace ya dauki alqur'anin ya duba shi yafi lada saboda aiki biyu ne ido ma yana yin ibadarsa na ganin harufan alqur'ani ba kamar sauran harufa bane kuma ido yana ganin su shi kansa ibada yake yi saboda haka kwakwalwar tana ibada na tishi da yake yi bakin yana ibada na furuci da yake yi ido yana ibada na karantawa to shi yasa aka fifita shi akan mutun ya karanta alqur'anin an zaharil qalb da zuci kawai duk da yake duk an ruwaito zai iya yin haka din zai iya karantawa an zaharil qalb amma yafi lada mutun ya karanta daga cikin almushaf kuma saboda shi kansa kallon alqur'ani kallon harufan alqur'ani yana daga cikin abin da ake tabarruki da shi kan Allah ya inganta ma mutum hasken idansa ya inganta saboda ganin abin da yake zancen Allah ne kallansa shi kansa wato sanadiya ce ta samun waraka tunda shi kansa alqur'anin an kira shi waraka na'am to sannan wannan yace yana bukatar addu'a ta ƴan uwa a wannan majalisi matata ta rasu Allah ya gafarta mata da sauran musulmi baki daya Allah ya mata rahama Allah ya sa aljanna makomata akwai wani bawan Allah shi ma shekaran jiya yazo wannan majalisi ya fadi a cikin wannan majalisi aka dauke shi aka kai shi dakin magani daga baya aka kai shi asibiti Allah ya masa cikawa na roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah kuma ya karbe shi cikin shuhada Allah ya sa aljanna makomarsa kuma Allah ya ba mu cikawa da imani to sannan wannan yayi tambaya yace dan Allah me ya halaccin mutum ya si kayan gonar da ba kayan abinci bane kamar irin su kanin fari barkono da attaruhu a lokacin kakar su lokacin da suke yin bozo ya ajiye a store bayan ƴan watanni idan sun yi tsada ya fito da su ya sayar wannan babu laifi yin haka baya daga cikin ihtikari wato boye abinci wanda aka hana a cikin shari'a boye kaya shine mutum ya sai kaya a lokacin karancin su ya boye su yayin da ya zamanto babu su kowa yana rike da nasa baya so ya fito da su sai mutum kuma ya shiga kasuwa ya sai wanda yake kasuwar ya je ya boye dan idan farashin sa ya da ƙara hauhawa ya fito da shi to wannan shine wanda yake haramtacce kuma wanda Allah yake ɗebewar albarka a cikin sa amma yayin da yake akwai yalwa da wadatar abu mutun yaje ya saya ya ajiye to shi kansa ya dauki kasada domin ya dauki kasadar ajiyewar bai san yayin da ya ajiye ko idan ya tashi fito da shi farashin zai tashi ko ko farashin yana nan inda yake koma yayi kasa watakila an samu wadansu su ma sun yi wannan tunanin duk sun je sun yi haka saboda ka yayin da zai fito da nasu sun ba sun fito da nasu sai ya zama to a kudin da ya saya ma yayi kasa da haka wannan zai iya yiwa ko ba zai yiwu ba kasada ce zai dauka to a ka'idar shari'a duk wanda zai dauki kasada to yana da haƙin ya ci riba al-ghunmu bil-ghurmi wato riba tana rataye da yin da daukan kasada da daukan kasada to kuma wannan abubuwan da yayi kun ga ai yana daga cikin abu wanda yake ya kashe kudin sa shi kansa ajiye shi din yana buƙatar store kudin ajiya sannan kuma yana buƙatar ya sai magunguna wanda zasu hana shi zasu hana kwari su zo su cinye abun da sauran abubuwa da waɗanda suke dawainiya wanda shi kansa yana buƙatar kudi da yana buƙatar kashe kudi akai to duk waɗannan abubuwan ne suka sa malamai suka sanya wannan ba a cikin al-ihtikar wato koyi abinci wanda aka hana a cikin shari'a ba wannan bayanin daliban ilimi sai iya komawa su ji su karanta fayyataccen bayani a kansa a cikin sharhin al-Imam Abu Sulaiman Abu Abdul Walid Sulaiman ibn Khalaf al-Baji a cikin sharhin sa na al-Muwatta al-Muntaqa karkashin hadisin la yahtakiru illa khati hadisin mursal din Sa'id ibn al-Musayyib babu mai koye kaya da nufin farashin su ya tashi sannan ya sayar illa wanda ya ganganta aikata kuskure to yayi cikakken bayani wanda yake nuna tafsili na zurfin sanin malamanmu da harkar tattalin arziki da yadda kasuwanni ake gudanar da su ta fuskar da shari'a ta yi umarni na'am to alhamdulillah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا
نعم الله مدوكين سركي يجي تبارك الذي نزل الفرقان wannan sura dai an kira ta suratul furqan suratul furqan haka ambatanta yazo a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yazo a cikin sahihul bukhari a cikin fadailul qur'an na hadisin sayyidina umar ibn al-khattab cewa yaji hisham ibn hakim ibn hizam yana karanta suratul furqan sabanin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi a cikin sallah yace sai ya so ya cikume shi tun yana cikin sallah sai dai yayi hakuri sai dai ya idar da sallah sai ya kama shi ya cikumi kwalar rigar sa ya ja shi ya kai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah naji wannan yana karanta suratul furqan bayan da ka karantar da ni ita ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sake shi sai ya sake shi sai ya ce karanta muji sai ya karanta ya ce masa sayyidina Umar karanta muji ya karanta ya ce to ai duk haka aka saukar da alqur'ani an saukar da alqur'ani ala sab'ati ahruf wato da haruf ta harufai guda bakwai wato ne yanda ake karanta shi saboda haka kun ga shahid a wannan hadisin ya ce naji shi yana karanta suratul furqan dan haka wato a wajen sahabbai kuma a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake kiranta suratul furqan ta samu sunanta da abin da yazo na budewar ayar da suratul furqan da al-furqan tabarakal ladhi nazzala al-furqan Al-Furqan ma'anarsa wato mai bambancewa tsakanin wato gaskiya da bata, ko kuma mai sanya shamaki, wato mai sanya tsari da kariya. To duk wannan sifa ce ta Al-Furqan. Ya ayyuhal ladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ya ku wanda suka imani, in kun ji Allah, Allah zai sa muku furqan. Furqan din ya zo da ma'ana biyu, wato zai sa muku abinda zai tsare ku daga dukkan abinda kuke ki, wato zai muku hijabi daga dukkan abinda kuke ki, ko kuma zai sanya muku abinda zai rarrabe muku tsakanin abinda yake maslaha da abinda yake cuta, a tsakanin abinda yake amfani da abinda yake cuta, da abinda yake maslaha da abinda yake barna, da abinda yake daidai da abinda yake kuskure, da abinda yake gaskiya da abinda yake bata, da abinda yake ƙarya, da abinda yake shiriya da abinda yake bata. Duk wannan shine ma'anar Al-Furqan. To an sifanta Al-Qur'ani, wannan ya ɗaya daga cikin sunayen Al-Qur'ani, Al-Furqan, kamar yanda wannan ayar ta nuna, kamar kuma yanda ya zo a cikin suratu Ali Imran, wa anzala al-furqan, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, nazzala alayka al-kitaba bil-haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi, wa anzala at-taurata wal-injila min qablu hudan lin-nas, wa anzala al-furqan. Kaga ya bashi wannan suna, Allah ya ce ya saukar, kuma ya saukar da Al-Furqan, wato saboda abinda Al-Qur'ani yake da shi na rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya, tsakanin shiriya da bata, tsakanin amfani da rashin amfani, tsakanin wato maslaha da barna, tsakanin gaskiya a tsakanin haske da duhu. Kuma duk da haka kuma Al-Qur'ani furqani ne, ma'ana garkuwa ne da tsari da kariya daga dukkan wani abu wanda yake zai, wato zai cuci dan adam. To duk waɗannan wannan sifofi guda biyu na Al-Qur'ani ne. To wannan sura haka ta zo da wannan suna saboda ambaton Al-Qur'ani anan, da kuma inda aka sake ambaton Al-Qur'ani a tsakiyar surar, da kuma inda aka ambace shi a ƙarshen surar. Duk da yake ba ambace shi da sunan Al-Furqan ba. Wa qala alladhina kafaru lawla nuzila alayhi al-Qur'anu jumlatan wahida. A tsakiyar surar aka ce kafirai suka ce me yasa ba a saukan masa da Al-Qur'ani ba gaba daya a lokaci daya. To sannan kuma wannan a tsakiyar surar kenan. To saboda abinda ta kunsa na ambaton Al-Qur'ani, aka sanya mata wannan suna, tare da cewa shi sanya surori sunaye ga surorin Al-Qur'ani yawa-yawan su abu ne wanda yake daga hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, su suka yi ishara gare shi, ko kuma ijma'in sahabbai, ijma'i su haɗu akan cewa wannan shine sunan surar, tare da cewa wannan baya hana qurra'u kuma kaga sun sanya mata suna. Yanzu kamar yanda al-Imam Ibn Ashur ya ambata, yace su a can wajen su a Tunis makaranta al-ramomi suna ce ma wannan surar Tabaraka al-Furqan, haka suke ce mata Tabaraka al-Furqan, Tabaraka al-Furqan haka suke ce mata, ba al-Furqan din ba, sai sun hada ta da Tabaraka din, kamar yanda suke fadan ta suratul mulk da Tabaraka al-Mulk, Tabaraka al-Mulk haka suke ce mata. Kamar mu ne anan waɗansu al-ramomi zaka ji suna kiran Wasafat da Yaqtin, da surati Yaqtin ko malam al-Qaram al-Qasim, ka gani. Wa ambatna alayhi shajaratan min yaqtin, to sai suke ce ambatanta da wannan sunan, tare da cewa wannan sunan bai zo a cikin hadisai ba, bai zo ma daga cikin abinda aka ruwaito daga sahabbai ba, amma wannan ya nuna an yi tawassu'i, abu ne wanda qurra'u suka yi tawassu'i a kansa. To amma ita wannan surar haka sunanta yake a cikin hadisi, kamar yanda ya zo a hadisin da muka ambata na sahihul bukhari. Manufar wannan sura, kamar yanda muka sani malamai suna ijtihadi su faɗi abinda yake shine wato dunkulallen maudu'in da surar ta zo ta yi magana a kansa. To abinda waɗansu malamai suka ambata, kamar Ibn Ashur ya ce surar abubuwa guda uku, abubuwa wato ginshiƙai guda uku a kan su surar ta ginu, wato abinda ta fuskanta kenan domin ta yi bayanin su a ginshike na farko shine tabbatar da cewa alqur'ani daga Allah aka saukar da shi da kuma girmama sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka saukar masa da alqur'ani da kuma bayyana dalilai akan gaskiyarsa da girman sha'anin sa kan ya zamanto ya mai da kansa ga neman abubuwa na rabon duniya da kuma cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan tafarkin waɗanda suka gabace shi na annabawa da kuma cewa al'adar yadda annabawa na da mutanansu suka fuskanci annabawansu da ƙaryatawa to shi ma waɗanda suke ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kan tafarkin makariya waɗanda suka ƙaryata annabawan da suka wuce gaba a ginshike na biyu tabbatar da tashin alkiyama da sakamako da za a yi ranar alkiyama da kuma yin gargadi da sakamakon da zai zo ranar lahira da kuma faranta bada bishara kyakkyawan labari kyakkyawan wato labarin faranta rai na sakamako ga salihan bayi da kuma gargadin mushrikai da mummunan aƙibar shirkar da suke yi wanda zai same su a wannan ranar da za ta zo babu makawa a gare ta sannan ginshike na uku na ƙarshe wato kafa hujja bayyana dalilai akan kadaituwar Allah da kuma kadaituwarsa da halitta da kuma tsarkake shi kan ya zamanto gabarin ya zamanto akwai da gabarin danganta da gare shi ko danganta abokin tarayya a gare shi da kuma wato bata abinda ke cikin danganta allanta ga wani Allah kamar gumaka da kuma nuna cewa mala'iku wato rusa itikadin cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne to waɗannan su ne abinda surar ta kunsa a bisa bayanin al-Imam Ibn Ashur al-Imam At-Tibi shi kuma yace wannan surar ta zo ne ta tabbatar da kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne zuwa ga mutane gabaki ɗayan su da a matsayin sa na mai gargadi a gare su to ala ayi halin zamu ga dai surar kamar yadda mai kama da surori da suke kama da ita na surorin Makka take wato ta zo ne ta tabbatar da ginshikin imani na kadaituwar Allah da gaskiyar manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiyar alqur'ani da kuma gaskiyar ranar lahira sai kuma dalilai da suka zo domin tabbatar da kowanne daga cikin waɗannan to Allah madaukakin sarki yace tabarakal ladhi nazzala alfurqana ala abdihi wato alkhairan Allah sun girmama sun yawaita sun cika shi wanda ya sassaukar da alqur'ani akan bawansa li yakuna lil alamina nadhira dan ya kasance mai gargadi ga dukkan talikai wato ayar ta bude da tabaraka wannan fi'ili ne da aka yi istiqaqin sa daga albarka albarka ma'anarta tarin alheri wanda yake madawwami alheri komai yawan sa idan mai yankewa ne ba a sifanta shi da albarka alheri kuma komai dorewarsa idan ba shi da yawa ba a sifanta shi da albarka to ma'anar wannan tabaraka wato ta'azama khairuhu wa tawaffara wadama wato alherin Allah ya girmama ya cika ya dawwama to shi yasa a larabci ba a jingina fi'ilin tabaraka sai ga Allah kawai ba a cewa tabaraka fulani sai dai a ce tabaraka Allah fi'ili ne wanda fa'ilinsa ɗaya ne Allah dan ba wanda za a jinginta alherinsa da cewa ya girmama ya cika ya dawwama in ba Allah ba domin kowa abinda ke tare da shi ƙararre ne da ƙarewarsa shi ko Allah shi ne wanda yake baya ƙarewa kuma shi ne wanda yake ba shi da iyaka dan haka alheri wanda yake na Allah ba shi da iyaka kaga Allah ta'ala yayin da ya sifanta arzikin aljanna sai ya ce inna hadha la rizquna ma lahu min nafad wannan shi ne arzikinmu baya ƙarewa ba shi da ƙarewa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayin sallar kusufi yaga inibi guda daya yana leto daga inibin aljanna ya mika hannu zai ciro shi sai bai ciro ba yace da ya ciro wannan inibin guda daya da haka za a ci shi har duniya ta tashi saboda na aljanna ne inna hadha la rizquna ma lahu min nafad baya karewa to alherin Allah haka yake to wannan ayar tana da ce bude ta bude surar da tabaraka wato kirari ne da Allah yake yi ma kansa kamar yace ne tabaraktu wato alheri na ya girmama ya yawaita ya dawwama Allah ya nema kansa kirari da kansa kamar yanda yace subhanalladhi asra bi abdihi layla sarki ya tabbata ga wannan ubangijin da ya tafi dare da bayan da bawansa cikin dare shi kansa Allah ya yabi kansa da kansa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sahih a cikin Bukhari yace la ahada ahabba ilayhi almadh min Allah wa min ajli dhalika madaha nafsa babu wanda yafi son yabo irin Allah dan haka ya yabi kansa da kansa kuma shine matukar yabo da annabinsa sallallahu alaihi wasallam yake masa a cikin addu'arsa ta bayan ya gama wuturi sai yace la uhsi thana'an alayka anta kama athnaita ala nafsi bazan iyakance kirarin ban girma a gare ka ba kai dai kamar yanda kai ma kanka kirarin ban girma ne babu wanda zai yabi Allah sai Allah kansa shi yasa in annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi abin da yake maqamul mahmud maqami abin yabo zai yabi Allah ne da kalmomi na yabo yace wanda ban san su ba yanzu amma Allah zai kimsa mun su ranar alkiyama yayin da zai fada akan a gaban al'arshi yayi ma Allah kirarin yabo sannan yace ya rabbi ummati ummati domin neman shafa'a yace zai yi ma Allah yabo bi mahamida la uhsinuha da abubuwan yabo wanda ban iya su ba yanzu amma ranar alkiyama Allah zai kimsa mun su to wannan yabo ne Allah yake ma kansa da kansa dan domin a nuna mana cewa yana daga cikin sigogin da zamu yabi Allah da shi mu ce tabarakallahu rabbul alamin ko tabarakalladhi nazzala alfurqan ma'ana ta biyu ta tabaraka shine ta'alimi ne da tadhkiri ana sanar da mu ana tunatar da mu cewa alherin Allah yawa gare shi alherin Allah cika gare shi alherin Allah dawwama ne da shi wato mu san wannan mu tuna kuma da wannan kar mu manta kar mu taba mantawa da alherin Allah to shi yasa ba a danganta sharri zuwa ga Allah wal khairu kulluhu biyadik dukkan alheri a hannunka yake ya Allah kar ka dangana sharri gare shi wa sharru laysa ilayka sharri ko ba a danganawa ya zuwa ga Allah sai dai kai bawa ka dangana duk da yake Allah shine ya halicci komai amma yayin da aka danganta shi zuwa ga Allah abinda muke ganin sharri ne to alheri ne saboda shi Allah baya yin komai sai da hikima to ta wannan nahiyar alheri ne babu wasa a cikin yin a cikin aikin Allah to wannan ma'anar tabaraka din bisa wannan tafsiri sai ya zamanto ta alimi ne sanarwa ce da Allah yake yi yace alladhi nazzala alfurqan bai ambaci sunansa ba jalla wa ala sai ya ambaci sifarsa domin sifar Allah matsayinta da sunan Allah take dan haka kamar yanda ake rantsewa da Allah kace wallahi hakanan ake rantsewa da sifarsa kace walladhi nazzala alfurqana ala abdihi na rantsi da wannan ubangijin da ya sassaukar da alqur'ani akan bawansa sai yace nazzala wanda ya sassaukar domin ya nuna kebantuwar alqur'ani kuma ya ishara da ɗaya daga cikin sifar alqur'ani wanda wannan surar ta kunsa shine abin da ya sanya alqur'ani ya zamanto daban da sauran littattafan da Allah ya saukar sauran littattafan annabawa jumlatan wahidan ake wahidatan ake saukar musu da shi amma alqur'ani ana saukar da shi munajjaman tare da cewa shi kansa alqur'anin an saukar da shi jumlatan wahida daga lauhul mahfuz zuwa sama ta daya zuwa baitul izza a sama ta daya kamar yanda yazo a athar din ibn abbas an saukar da shi jumlatan wahida sannan daga sama ta daya aka rinka saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala mukfil a datse a hankali daya bayan daya domin me domin wato كذلك لنثبت به فؤادك wato wa qala alladhina kafaru lawla nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida kadhalika linuthabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila wannan ayat zata zo mana wato kafirai suka ce me yasa ba a sassaukar da alqur'ani gare shi ba jumla daya bai daya lokaci daya gaba daya alqur'ani Allah yace a'a kamar haka ne muka saukar da shi domin mu daure mu tabbatar da zuciyarka menene ya kai dadi irin ana cikin hali da ake cikin dimauta da ake cikin tashin hankali sai kawai Allah ya saukar da ayoyi da bayani ka duba ka ga lokacin da qissatul ifk ta zo ana ta cece kuce manzon Allah shi kansa sallallahu alaihi wasallam yana cikin damuwa yana jiran shari'a ta zo masa daga Allah lokacin da yake son a juyar da shi daga kallon Baitul Maqdis zuwa Ka'aba ya tashi yana ta kallon sama yaushe wahayi zai sauko qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al masjid al haram sai aka ce sai aya ta sauka wannan shine abin da zai tabbatar da jin cewar kana cikin kulawar Allah ba wani hali da zaka shiga face sauka tanzili yazo daga Allah dan a nuna maka cewa Allah yana tare da kai haka nan alqur'ani yake linuthabbita bihi fuada dan mu tabbatar da zuciyarka shi yasa ummu aiman waje take kuyangar annabi sallallahu alaihi wasallam ce da ya gaje ta daga wajen mahaifinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ziyartar ta wata ran sayyidina abubakar ya ce ma sayyidina umar zo mu je mu ziyarci ummu aiman domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ziyartar ta kun ga haka ake wafa'i idan mahaifinka akwai waɗansu wanda ka san yana zuwa yana gayarwa bayan rasuwarsa wafa'i da cika biyayya da kyautatawa ga mahaifi shine ka je ka ziyarce su to haka suka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wafa'i suka je suka ziyarce ta da suka je sai kuka sai suka rarrashe ta suka ce abin da ke wajen Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi nan duniya kada ki kuka kada ki raki tace ai ba kuka nake ba saboda ban san cewar abin da ke wajen Allah yafi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da yake sa ni kuka shine yanzu mala'ika jibril ya daina saukowa da ayoyin alqur'ani suka ce ashe wannan abin kuka ne sai su ma suka taya ta kukan da suna haƙurƙurtar da ita sai su ma suka fashe da kuka wato rashin wannan alheri cewar wahayi yana saukowa ya nuna mana ya nuna ma al'umma ga yadda za ku yi daga Allah to shi yasa aka ce nazzala mai sassaukar da alqur'ani saboda wannan shine zai sanya ka kaji al'inayatur rabbaniya kuma wannan shine ya dace da a ce tabaraka wato alherin da Allah ya yi ma al'umma da saukar da alqur'ani alheri ne mai tarin girma da babu kamar sa kamar yadda zamu ƙara bayanin a ƙarshen ayar kuma yace ala abdihi yace bawansa wannan ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sifan bauta domin ya ɗaukaka sha'aninsa domin ya girmama sha'aninsa a wuri wanda yake abin wato aitin kaho da shi sai ya sifanta shi da wannan sifa ta bauta kamar yadda ya sifanta shi yayin da ya isra'i da shi yace subhanallazi asra bi abdihi layla sarki ya tabbata ga wannan ubangijin da ya tafiyar dare da bawansa a cikin dare wannan tafiyar da Allah ya nuna masa ababan mamaki na kudura Allah da ayoyinsa sai ya ce yayi tafiya da bawansa sai ya sifanta shi da sifar bauta saboda iyakar mutum da zai kai ya zamanto abdan kamilan lillah kamilin bawa ga Allah shine iyakar wato abinda zaka yi tinkaho da shi yayin da duk ka zamanto ubudiyarka sifarka ta bauta ga Allah ta ragu to ka ta waya ballantana ka rinka yin jin cewa kai wani Allah ne ka zamanto shaydani a lokacin dan haƙiƙaninka kai bawan Allah ne haƙiƙaninka kenan to a sifanta ka da wannan shine ɗaukakarka kuma haka zalika Allah madaukakin sarki ya sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam da shi a lokacin da aljanu suka taru suka zo suna jin karatun alqur'ani a cikin suratul jin wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada kuma cewa yayin da bawan Allah ya tsaya yana addu'a yana kiransa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kadu yakununa alaihi libada sai suka zamanto sai kace lafatin doki suke suka rinka wato turmutsutsu da juna aljanu kenan fa dan su ji karatun annabi sallallahu alaihi wasallam to a wannan makami da aljanu ma suke yin cincirundo dan su ji alqur'anin sa wannan kuma fa lokacin da yake dawowa daga Taif ne bayan mutanen Makka sun ki jin alqur'ani ɗan Taif sun kore shi da jifa aka hada shi da yara suka rinka jifan sa har sai da suka yi masa jinajina to sai Allah ya hore masa aljanu yana sallah a cikin wadi suka rinka cincirundo dan su ji karatun alqur'anin sa dan ai masa tasliya idan waɗannan watsatsun sun ki jin maganarka ga waɗansu wanda ba a ganin su ma sun yi cincirundo dan su ji karatun ka to kamar irin wannan yabo ne da girmama sha'anin sa Allah ya yi da shi anan cewa wanda ya sassaukar da alqur'ani ga bawansa to kuma yace li yakuna lil alamin nadira dan ya zamanto mai gargadi ga talikai an ce masa lil alamin ga talikai wato ga dukkan halitta annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi gare su mala'iku wato mutane da aljanu kamar yanda ta sallallahu alaihi wasallam ya fada a cikin hasaisun nubuwa abubuwa da yake banta da su yace wa bu'ithu ila al ahmar wal aswad an aiko ne zuwa ga mutane da aljanu al ahmar sune mutane al aswad sune jinsin aljanu wannan yana ɗaya daga yace kuma a hadisin Hudhaifa utitu hamsan lam yu'tahunna ahadun min al anbiya'i qabli an bani abubuwa guda biyar ba a bama wani daga cikin annabawa su ba gabani na daga ciki wa kana an-nabiy yub'athu ila qaumi annabi an kasance ana aiko shi zuwa ga mutanen sa wa bu'ithu ila an-nasi kaffa ni ko aka aike ne zuwa ga mutane gabaki ɗayan su to Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam lil alami nadhira dan ya zamanto mai gargadi gargadi shine bada labarin mummuna wato shine ka bada labarin cewar wani abu mummuna zai same ka maqsudin yawanci Allah yana cewa inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira mun aiko ka da gaskiya kana mai farin tare kuma kana mai gargadi nan menene hikimar da aka fadi gargadin ba a fadi bishara ba saboda surar hikimar shine surar ta zo ta gargadi mushrikai ne da suke ƙaryata manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suke ƙaryata alqur'ani shi yasa aka bude ta da gargadi a gare su wato shi mai gargadi ne kuma haka ya fada yace anan nadhirul uryan ni ne mai gargadi wanda yake mabayyanin gargadi annadhirul uryan wato a wajen larabawa shine wanda yake zauna akan katotuwar bishiya yana dako idan ya ga mahaya masu kawo hari sun zo za su kawo hari ga mutanen ga kabilar domin su yake su kwashe dukiyoyinsu su kashe mazajensu mayakansu su kwashe matansu da ƴaƴansu su mayar da su bayi to sai idan ya tashi tohowa sai ya yaga hancin raƙuminsa ya yaga rigarsa ya sa rigar a cikin jinin raƙumin ya yafa ta a gare shi ya cire ta ya to kirjinsa a bude ana ganinsa an san tashin hankali ne ke bayansa to shi ne annadhirul uryan to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi haka yake menene shi yake gargadi ba mayaka ne za su zo ba yana gargadin bayane dai azabin shadid gaban azaba wanda take mai radadi to Allah madaukakin sarki ya a cikin dukkan sifofinsa da ya danganta albarka gare su da ya ce albarkatunsa sun yawaita sun girmama sai ya keɓance wannan sifa ta saukar da alqur'ani domin ya yi nuni ga cewa alherin da wato al'alami na mutane da aljanu suka samu da saukar da alqur'ani ya yawaita ya dawwama ka tsaya kai tunani irin abin da Allah ya bama ya bama duniya da saukar da alqur'ani da saukar da alqur'ani ne aka gina daular musulunci wadda ta taho tun daga ƙarshen gabas daga kogin Jaihun ta dangana har zuwa ga bahar na Atlantic Ocean a Maghrib da qur'ani aka bude waɗannan garuruwa da qur'ani aka tabbatar da mulki mai kawo adalci da qur'ani aka entar da mutane daga bautar mutane zuwa ga bautar Allah da alqur'ani aka kwato mutane daga kangin addinai zuwa ga yancin musulunci da alqur'ani aka fitar da mutane daga takurar duniya ya zuwa ga yalwar duniya da yalwar lahira da alqur'ani aka samu tsarkakan mutane da suka kai kai kace tamkar mala'iku ne in suna karatun sa mala'iku kansu suke saukowa da karatun alqur'ani kamar yanda yazo a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani in zaka tara alkhairin da yazo ba zaka iyakance shi ba dan haka ya dace da Allah yace tabarakalladhi nazzala alfurqan wato sukar da alqur'ani ya tabbata ya zamanto ya inganta ya zamanto albarka ce mai yawa ga bani adam kuma ku duba ku gani duk abin da dan adam yake bukata a duniyar nan Allah ya bashi ya bashi iskar da zai shaka ya bashi abincin da zai ci ya bashi ruwan da zai sha ya bashi sutura da zai suturce kansa kai ba ma abu na larura ba hatta abu na jin dadi duk anan duniya yake samu babu wani abu wanda aka ce dan adam yana bukata sai an hau kumbo Apollo 11 an je an dauko shi daga Mars ko daga wata sannan za a kawo duk anan Allah ya samu masa duk abin da yake bukata to sannan kuma a ce abin da zai sanya shi ya zamanto ya san Allah ya bauta masa ya san kansa menene shi menene ya kawo shi duniyan nan a ce Allah bai bashi wannan ba to ina zai samu wannan in ba da wahayi ba wahayi shi ya kawo masa wannan saboda haka rahmar Allah bata cika ba ga dan adam sai da Allah ya saukar da wahayi ga annabawa kuma mafi cikar wannan wahayi shine wahayin alqur'ani da shine rahmar Allah ta cika ga bani adam a wannan duniya to sannan Allah madaukakin sarki ya ci gaba da yin kirari ga kansa yace alladhi lahu mulku samawati wal ard shine wannan wanda mulkin sammai da kasa nasa ne shi kadai walam yattakhidh walada bai rikida ba kamar yanda nasara suke fada kamar yanda kuma khuza'a kabilar khuza'a ta larabawa suke cewa mala'iku ayyan Allah ne bai rikida ba walam yakul lahu sharikun fil mulk kuma abokin tarayya a cikin mulkin sa bai kasance ba a gare shi wa khalaqa kulla shay kuma ya halicci dukkan komai faqaddarahu taqdira ya tsara shi ya ajiye shi bisa gurgurdan da ya dace da shi wannan kirari ne da Allah ya yi makansa da kansa kuma da ya tashi kirarin sai ya kira shi da sifatul ithbat da kuma sifatul nafi wato yayi tafsili wajen tabbatarwa yace wanda mulkin sammai da kasa nasa ne shi kadai kun ga wannan ithbat ne ya tabbatar da sifar kamala a gare shi sannan yace wa khalaqa kulla shay'in a ƙarshen ayar ya halicci komai kuma ya auna shi ya iyakance shi ya tsara shi tsarin da ya dace da shi wannan ma sifar yabo ce sannan a tsakankani ya kawo sifofi na korewa sifofin tawaya wanda ake korewa ga Allah bai rikida ba ko babu abokin tarayya a gare shi domin sifofin ithbati su suke kora wannan wanda yake da sama da ƙasa gabaki daya dan me zai buƙaci da dan me ake buƙatar da ba dan kana buƙatar mataimaki ba wanda wataƙila zai zamanto ka shiga halin baka da shi shi ya zamanto yana da shi kuma anta wa maluka li abika sai ya zamanto nasa din naka ne to saboda haka ana tunanin buƙata ana buƙatun tawaya ana tunanin tawaya shi yasa ake tunanin da to wanda ku yake da mulkin sama da ƙasa wace buƙata yake yi da ita duk wani abu wanda ba shi ba mallakar sa ne saboda haka ta yasa ya samu da haka zalika shi ya halicci komai to ta yasa ya samu abokin tarayya tunda duk wani abu wanda yake ba shi ba shi ya halicce shi to ta yaya za a yi abinda Allah ya halitta kuma ya zamanto ya zo daidai da Allah har ya zamanto yana tarayya da shi saboda haka sifofin ithbati din su suka kore sifofin aibin da ake tsalkake Allah daga gare shi to Allah ya ce ya halicci komai halitta ita ce wato a babbar sifa da take tabbatar da wato cancantar allanta afaman yakhluqu kaman la yakhluq wanda yake halitta daidai yake da wanda bai yi halitta ba daidai suke ba kuma kamar yanda yace a cikin suratul ra'd قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم كوكو سنسن ياما الله أبو كنغابا دسكي حلتا إرن حلتر الله sai halittun suka rikice suka rikida gare su suka kasa gane na Allah suka kasa gane na shuraka'u an yi haka ne ulillahu khaliqu kulli shay shine Allah shine mahalicin dukkan komai wa huwa alwahidul qahhar to halitta itace kebantacciyar sifar Allah kuma shi yasa yanzu ake rigima da masu inkarin Allah creationist da evolutionist abinda ɗan waɗanda suke amfani da ilimin science su assasa kafirci su ne ake kira evolutionist wanda suke cewa babu halitta abinda duk kake gani daga ƙwaya ce ta halitta ta zarra haka kawai yayi ta canzawa da kansa ana kacici bari ya zamanto kaza bari ya zamanto buri a'a da ya zamanto buri ai ya kamata ya zamanto ya miƙe maimakon yana tafiya a kife sai ya dan taso da dan doro a'a ai bari ya zamanto haka ana ta kacici wai har muka zamanto abinda muka zama to wannan evolutionist kenan to creationist sune wanda suke cewa a'a halitta akai dan adam halitta duk wani wanda yake ba Allah ba halittar sa akai to wai musu suke cewa wai Allah yayi halitta to idan kana musu Allah yayi halitta waye bama kowa halittar sa alladhi a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada ya bama kowane ba halittarsa sannan ya shiryar da shi shi yasa sai nan yace faqaddarahu taqdira ya tsara shi ya ajiye shi a bisa gurgudan tsarin da yayi masa anan ya ajiye shi ba zai ketare wannan ba yanzu akan wannan ayar sai kawai nake dubawa naga abin da ke cikin National Geographic suna kokari wai su ce adadin ƙwayar halitta a jikin ɗan adam guda nawa ne cell kun san ƙwayar halitta asalin ita ce mafi kankantar halitta ƙwayar halitta cell shine wanda yake asalin halitta to a jikin ɗan adam guda nawa ne a tunaninku guda nawa ne na farko dai babu zancen form da za a ce za a cike a samu kowane cell din an cike masa form har a san adadin sai dai kintata ake yi a ce an san alal misali nauyin kowane cell 1 nanogram wato in ka raba daya da billion daya na gram shine nauyin cell daya ka raba ta sau billion ba sau million ba sau million dubu 1 nanogram kenan shine nauyin cell to dan adam a takaice wato tsakatsakin dan adam nauyin sa kilogram 70 to idan ka raba a cikin kilogram 70 nanogram nawa za a samu abinda zai fito maka da shi shine wato trillion 170 wato a cikin jikin dan adam akwai trillion 170 wato miliyan sau 170 trillion 170 idan kuma kace za ka dauka ne ta fuskar wato girma kowane cell tare da cewa su kansu cells din jiki din akwai masu girma akwai wanda kuma ba masu girma sosai ba akwai wanda suke a cinkushe kamar cell din jini jajayen cells red blood cells a cinkushe suke akwai wanda suke warawara kamar cells din fata su a warware suke saboda haka girman su ma ba daya bane to dama zaka dauka girman su daya ne kai musu kudin goro to sai ya zamanto adadin cells din da ake da shi a cikin jikin mutum zai tashi trillion 17 afwan wancan ya tashi trillion 70 suka sa wannan kuwa trillion 17 in ta fuskar girma ne to wannan fadin hasashe ne amma sun sani kuma a cikin jikin dan adam din nan cell din da Allah ya yi na fata ne ba abin da zai sai dabi'ar fata wanda yake na ido ba abin da zai sai dabi'ar ido akwai wanda shi gani ake ta shi akwai wanda yake numfashi ake ta shi akwai wanda yake na hanta ne abinda aikin hanta take yi shi zace ba zai wani abu ba in ba wannan ba akwai wanda yake a cikin koda abinda zai yi tace jini yake yi ya fitar da abinda jiki baya bukata a fitsarar da shi kowanne da irin abinda yake yi faqaddarahu taqdira kowanne Allah ya tsara shi bisa tsarin sa kuma wannan abun fa ba shawara ake da wani ba ba zuwa ake aka shekaru ake yi aruruwa ana koyan wannan abu akwai wanda zai gama binciken sa da karatun sa gabaki daya akan kodar yaro nephrology likita ne gabaki daya karatun sa da kwarewar sa akan kodar dan karamin yaro jariri banda kodar babba saboda ta babba daban take da ta yaro gabaki daya fa duk karatun da yake akan wannan halittar ta Allah a jikin mutum kawai to sannan idan ka je cikin dabbobi su ma haka ake idan ka je cikin wato tsirrai su ma haka ake idan ka je cikin halittar cikin teku haka ake idan ka je cikin halittar sararin samaniya haka ake kowane abu idan ka dauka ilimi ne wanda Allah ne kadai ya bar makansa sani duk halittar Allah ne kuma duk takamar ilimin dan adam a yanzu da cigaban sa na science dan ya isa matuƙa wajen karanta halittar Allah ne ya karanta halittar Allah shine ilimin specialist a biology a botany a zoology a psychology physiology anatomy meteorology anthropology anatomy gasunan astronomy nomi mi din nan duk haka duk da wannan mi din nasu amma kuma sun kafirce ma Allah to mu kuwa shine Allah ya nuno faqaddarahu taqdira to wannan shine at-taqdir din da Allah madaukakin sarki yayi wato kowanne abu Allah ya bashi khasiyya din sa kuma ya tsara shi tsarin ba kawai sifar sa da halittar sa ba hatta da ajalin sa kowa da ajalin sa Allah ya tsara shi kowa bayan ajalin sa kuma da yanda ma zai rayu da arzikin sa ko yaushe wani labari da aka gaya min da nake ina ya sha ambaton sa a nan wanda waɗansu suna tafiya za su tafi Jos wata fara ta zo ta makale a jikin wifar su a garin kura sai da suka je Jos sun tsaya za su yi alwala su yi sallah suka ga fara aka dan matsa wifar din nan ta yi motsi sai faran nan ta fado sai a bakin kadangare gabaki ɗayan wannan tafiyar da suka yi dan su kai makadangare abincinsu ne duk wani abu Allah ya tsara shi wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha to wannan tunanin shine abinda ya wajaba mu rinka yi samari abinda ya wajaba mu rinka tunawa kenan ayoyin Allah domin su bamu tsarkakar zuci da tunani na hankali da sanin Allah da jin tsoron Allah da ilimi mai amfani wannan shine ilimin da zai tsarkake kwakwalenmu daga mummunan tunani daga gurbataccen tunani wannan shine abinda alqur'ani yake koya mana wannan shine ilimin da alqur'ani yazo da shi wanda sanin wannan shine zai sanya mu sami yaqini da Allah rashin sanin sa shine dukkan mai basira mai tunani mai kwanya a cikin wanda bai san Allah ba baya iya bacci domin ba zai iya samun amsa na manya-manyan tambayoyi wanda kowane dan adam wannan tambayoyin suna damun sa me yazo yi nan duniya me ya kawo shi wa ya zo da shi menene ya farkon sa yake ya karshen sa yake in ya mutu me zai zamanto me zai faru bayan mutuwa waɗannan tambayoyi da ba za ka taba samun amsar su a laboratory ba babu equation da za ta yi maka solution za baka solution na wannan tambayar ba abinda zai baka illa hasken alqur'ani to ka rinka tunani akan wannan yafi maka ka je kana ta karanta abubuwan social media kana ta kallon hotunan celebrity kana cewa yau wannan ma bata sanya rigar da ta dace ba yau wannan askin da yayi ai kaga askin da yayi shikenan irin fazancen kenan fa wanda shine hirar da ake ganin wato abinda majalisi ya kunsa wanda ba zai amfane ka da komai ba sai ma cutar da zai maka yafi amfanin ka Allah madaukakin sarki ka hasarka zukatanmu da hasken alqur'ani Allah ka nuna mana gaskiya, gaskiya ka ba mu ikon binta. Allah ka nuna mana ƙarya, ƙarya ka ba mu ikon nisantar ta. Allah ka sanya mu zamanto jagorori ga masu tsoron Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, muna roƙonka a wannan sa'a da kake karban addu'ar bayinka, sa'ar ƙarshe ta ranar Juma'a wadda kake karban addu'ar wanda duk ya roƙe ka daga cikin bayinka. Allah, muna roƙonka a wannan majalisi da muke karatun littafinka. Ya Allah, muna roƙonka da ka amsa mana addu'o'inmu. Allah, ka biya mana buƙatunmu. Allah, wanda suka yi waɗanda ba su da lafiya daga cikin ƴan uwanmu da waɗanda suka yi mana wasici da mu musu addu'a, Allah, muna roƙonka ka ba su lafiya. Allah, ka gaggauta musu waraka. Allah, ka inganta musu lafiyarsu. Allah, wanda suka yi mana wasici mu musu addu'a saboda tsanani da suke ciki, ko a cikin harkar kasuwancinsu, ko a cikin alaƙar auratayyarsu, ko a cikin rayuwarsu. Allah, muna roƙonka ka yaye musu. Allah, ka sanya musu mafita daga gare ka. Allah, dukkan damuwa Allah ka yaye mana, dukkan tsanani Allah ka kawo mana sauki a cikinsa. Allah, ka yaye mana tsanani a cikin wannan al'umma. Allah, ka fuwace mana wannan ibada ta azumin Ramadan. Allah, ka yassare mana ita wannan tsananin zafi da ya zo mana a cikin wannan lokaci. Allah, muna roƙonka ka cika mana ladanmu wanda kuma suke cikin rauni. Allah, ka kawo musu sauki. Allah, ka karɓi wannan ibada tamu. Allah, ka sanya mu cikin wanda kake ƴanta su a cikin wannan wata, ya rabbal alamin. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا باسط لما قبضت ولا قابض لما بسط. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والفوز يوم الجزاء. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف. اللهم اهدنا به. اللهم زيننا بزينة الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين ولا فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.